الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai albarka, yini Lahadi wanda yau yayi daidai da 28 ga watan goma, watan Shawwal. Yau hijira na da shekara 1443, 29 ga watan 5 miladiya 2022. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci da ke daura da gidan Alhaji Salimi Nangi, Federal Locus Fadar Jihar Gombe, domin ci gaba da nasihu da suke gudana a wannan masallaci a daidai wannan lokaci, kuma a daidai irin wannan yini mai albarka. Muna fatan Allah Ta'ala ya mana jagora, ya karɓi ayyukanmu, kuma ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Muna ƙara addu'a ga dukkan musulmi da suka ga mu gidan gaskiya, Allah Ta'ala ya jikansu ya gafarta musu. Muna ƙara addu'a ga majinyatanmu da suke gida ko asibiti, Allah Ta'ala ya ba su lafiya. Muna addu'a gare mu da al'ummar musulmi, Allah Ta'ala ya samu cika da imani. Buƙatunmu na alkhairi, muna yi wa Allah fadanci ya karɓe su, ya biya mana su dukkan wata fitina a rayuwa da mutuwa, Allah Ta'ala ya tsare mu gaba ɗaya. Bayan nan abinda za mu yi matashiya da shi a wannan zamana mu na yau shi ne mahimmancin tarbiyya. Ita tarbiyya ita ce abinda take gyara ɗan adam har ya zama abin sha'awa, har ya zama yi amfani kansa kuma yi amfani wani. Duk inda ɗan adam yake, inda ya rasa tarbiyya, to babu shakka za ga ya zama guba a cikin al'umma. Ya tashi daga sunansa na ɗan adam da irin tsarin da Allah ya yi masa, ya mai da kansa rayuwa irin ta dabbobi, rayuwa irin rayuwar da ake ga marasa hankali. Amma matuƙar ya taso cikin al'inayatu tarbiyatu islamiyya, to zai tashi ya zama nafi'un mufid, mai amfanarwa kuma da yake amfanuwa da shi. Kula da wannan, Allah Ta'ala a Qur'ani ya yi kira da ayi tarbiyya. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam a mabambantan hadisai ya yi kira da ayi tarbiyya. Haka nan magabata, tun daga tabi'ai da tabi'u tabi'in da salaf da khalaf na wannan al'umma, duka duk wanda ya bibiyi rayuwarsu zai ga rayuwa ce mai cike da tarbiyya. Shi yasa suka zama abin sha'awa, suka zama sun amfani rayuwarsu kuma sun amfanar da bayansu. Idan mun duba za mu ga irin yanda musulunci ya zo ya samu al'umma ana wata irin rayuwa mara kyau. Kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayinsa na manzo, to rayuwar da ake rayuwa ce tamkar rayuwar dabbobi, wanda yake da ƙarfi shi ne zai ci nasara. Zalunci da ƙwace da fin ƙarfi da babakire a lokacin kowa ma in ya fi ƙarfinka zai mashi, domin ba su da wani linzami da zai tunatar da su ce akwai wani abu da ake cewa mutuwa, kuma akwai sakamako bayan mutuwa. Sun azata cewa idan an mutu kawai an mutu gaba ɗaya, ba wani abu da zai biyo bayan mutuwa. To irin wannan rayuwar ita ce rayuwar da ake kafin zuwan musulunci, ma'ana kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum iya zaune da dukiyarsa zuwa kwace masa, ba inda zai je. Mutum iya zaune da yarsa ko mata zaune zai zuwa ya mai fashi ya kwace, ba inda zai. Mai ƙarfi shi ne alƙalihi ne sarki. Ƙabilar da tafi yawa, tafin jarumai, mayaka, to ita ce dole za ta zama shugaba ga wannan yankin. Ba a kula da mutunci da shekaru da ilimi, a duk ba wannan. To irin wannan rayuwar abin da ya haifar da jini da rashin tarbiyya. Babu saiti a rayuwar gaba ɗaya. shine Allah ke tunatar da mu cikin surati Ibrahim alaihi salam yake cewa kitabun anzalallahu ilayka liyukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan da kai da alqur'ani zai zama sanadiyar fitar mutane daga duhun zalunci da jahilci zuwa hasken imani da musulunci ashe din rayuwar da ake yin ta a baya to rayuwar da ake yin ta a duhu tamkar dan adam ne yake tafiya a duhu bai san inda zai taka ba bai san inda zai fada ba to haka nan duk rayuwar da ake yin ta babu tarbiya to rayuwa ce ake tafiya da baya ba daga ba ake tafiya ba tafiya da gaba shine zai sanar da kai me alkhairi a gaban ka me shari a gaban ka amma duk wanda yake tafiya da bayan shi tamkar dabba yake afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wannan misali ne Allah ta'ala yake buga ga alqur'ani game da mutanen kirki musulmai wasu imani kuma da mutanen banza marasa tarbiya marasa tauhidi sai Allah ke gwamo wannan misalin yanzu dai daidai wanda yake tafiya akan fiskar sa ya sa kansa kasa yayi upside down kansa shine a kasa kafafuwan a sama shine mukibban wanda iya tafiya da ka yanzu wannan shine shiryayye shine mutumin kirki shine mai hankali amma ne shi sawiyan ala sirati mustaqim ko mutumin da yake tafiya normal tafiya haka da kafafuwansa iya taka iya tafiya iya komai yadda dan adam yake waye shirye cikin wannan ai ka ko jira a bada amsa ba zai ba wannan shine shirye ya tafi a irin fitra da tsarin da Allah ta'ala ya yi shi amma wanda zai kifa kansa kasa yana tafiya kafafuwan suna sama to ya kauce fitra da Allah ya halice shi an fahimci nan to wannan misali malamai duka malaman tafsiri sun ce maslani darabun ne yadribu bihi bainal kafir wal muslim misali ne Allah ke buga misali da shi alqur'ani tsakanin kafiri da musulmi ko mai imani da mara imani ko mai tauhidi da mai shirka duka haka Allah ke buga misalin ma'ana kai wanda kake addini kake bin sunna to kai ne kake tafiya a miƙe normal tafiya da dan adam mai hankali wanda kuma ya kifa kansa kasa yake tafiya da ka to shine wanda yake rayuwa ba tare da nusar addini ba to rashin tarbiya zai je jefa ka da rashin kula da wajibinka na addini an fahimci wannan duk wanda rashin tarbiyar sa yake ga shaye-shaye shan kwaya ko shan ganye ko shan duk wani abu mai bugarwa to babu shakka zaka same shi baya kula da ibada sa bai san mai da ibada ba kullun iya cikin najasa kullun iya cikin maye za a yi tasalloli za a yi ta kaza sam baya yi kaga wani idan aka yi wani juyin ya zo mutum mai tafiya akan kansa ya kifa kansa karina tafiya saboda ka idan tun daga neman aure dan adam dan bar da zai sa rayuwarsa ta bayansa to sai da manzon Allah ya faɗi maganganu wanda suke nuni ga tarbiya domin ka san irin tsarin da zaka yi wa zaka nemo ta zama uwa ga ƴaƴanka wani irin gudunmawa za ta yi ma bayan kun samu iyali tun kafin kai auren musulunci ya cika duba wannan janibi yasa wani malami yake cewa duk wanda zai aure to ya kula domin matarsa kusan ita ce kai 90 na nutsuwarsa duk mutumin da ya rashin dace ya auri mace mara tarbiya to sun rarrabo ta dai da kwanciyar hankali kwanciyar hankali sai rijiya labarin sa wani amma ba shi amma duk mutumin da Allah ya taimake da mata mai hankali mai tarbiya to za ta taimake shi rayuwarsa ta miƙe wannan ya faru har a gidan manzon Allah wannan abin ya faru lokacin da ya ji aka masa wahayi na farko a daro a garu saurin manzon Allah ya taho gida a yanayi na firgici yana cewa matarsa Khadijatu bintu Khuwailid tana iya cewa da ita zammiluni dassiruni lillibeni 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 inni akhafu ala nafsi ni ina jin tsoron rayuwata wani abu zai iya samu na domin a lokacin ya ga mala'ika Jibril a ganin da bai saba ganin shi ba a fahimci wannan a lokacin da na Khadijar radiyallahu anha sai yake cewa kalla la yukhsika Allahu abada kwantar da hankalinka ya rasulullah Allah ba zai wulakantar da kai ba Allah ba zai baka kunya ba domin kai ta dinga jeru abubuwan alkhairi da manzon Allah ke tun kafin ya zama manzo kana taimakon mai karamin karfi kana tsayawa akan gaskiya kana yawa mutun hidima ko baya nan kana kaza ta dinga idan yin ayyukan sana alkhairi tace ko dan wannan abin da kake Allah ba zai tozar da kai ba kwantar da hankalinka kaga alama ce cewa nana Khadija mai tarbiya ce mai hankali ce mai ilimi ce
hatta san kalaman da za ta kwantarwa da mai gidanta shugaban halitta hankali. Saboda ka idan ka samu mace mai hankali, to babu shakka rayuwarka akati muke rayuwarka wajen sai ta rayuwarka da nutsuwa. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce iyyakum qudra idduman. Manzon Allah ya faɗo wata magana wanda sai an sa gatari za a fassara ta. Dole sai an koma an tambaye shi me yake nufi. Larabci ne faɗa amma sabai dubban sun abin da yake nufi ba. Yace ina jan kunnan ku ga faran kan juji. Shine qudra idduman. Bishiya shuka mai kyau amma akan juji ta fito. Manzon Allah ce ki ka shedin ku da wannan ina jan kunnan ku. Sahabai suka ce wa mal qudra idduman ya rasulullah. Me ake nufi da fure ko shuka mai kyau akan juji? Me ake nufi da wannan? Sai ce al mar'atul jamila tambutu min baiti su'in. Mace kyakkyawa mai kyau ta sawa a gaban mota ko yau ta yawo ta zagayawa a jidan aje nan ka san yan boko sun rika ka suke ko hakuri yawa saboda ka sata a gaban mota dinga yawo aje gidan wani aboki aje rafaida aje ina ne daddai a zagaya dai kuma kowa ya ganka da matar ko na yawo do sanin da aiki yawa ba wata shiga kuma ta mutunci ba ni kabi ba kyakkyawan hijabi da sauransu fa irin wannan matar mai kyan halitta wanda za a nuna ta misali to amma kuma ta fito a gida mara tarbiya ta fito a gidan da babu tarbiya a gida babu addini ba mutuntawa ba sanin girman kaza ba sanin kaza to mazala ce dukkan wannan matar iya maka shiri ba kai ba ita domin shi ma'aikin ya san abin da zai biyo baya kai din ba zai wayar ma da gari mai kyau ba yasa ke wa al'umma saka shiri da irin wannan kaga tun kafin ka haifi da har an nuna ma yanda za ka yi ka tarbi ɗan kafin ya zo duniya ma domin ya zama to yaro mai tarbiyya wanda zai amfani rayuwarsa ya amfani wani an fahimci wannan a wani hadisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ma wa Abu Huraira da shi da sauran sahabbai labari yake cewa tun ka hulu mar'ali arba ana auren mace dan abubuwa huɗu ɗayan huɗu shine dalilin da yasa din mai aure ya aure ɗaya daga cikin hudun nan ne ba za ka wuce su ba ma'aikin Allah yake cewa li jamaliha wani zai auri mace dan kyanta kyan ne ya ɗauki hiji aure ta wani li hasbiha saboda danginta ya gidan wane ce ai babanta wane ne ai kakanta wane ne ai babanta ai kawunta wane ne shi wannan yake so yayi sirki da manya a duniyance to shine abin da yake bukata wani kuma zai auri mace limaliha saboda kudinta mai kudi ce yar Kano ta Jidda ce tana da kudi idan ka aure ta ka huta za ta dinga aika ka Dubai da America da Ingila da ka zama mijin hajiya to wani burin sai auri mace mai kudi wani kuma li diniha iya san ya auri mace mai addini hafizan alqur'ani ce ta iya larabci ta san kabli da ba'din sallah ta san abubuwa da yawa wani sha'awar sai auri mace irin wannan to sai malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alayka fi zati din shi shawar da manzon Allah yake baka idan zaka yi aure sai shi ka je ka nemi addini ka rabu da kyau ka rabu da kudi ka rabu da dangi duk ka rabu da su ka je ka yi concentration akan addini ka nutsu ka nemi addini mai tarbiya har ma aikin Allah kita tarabba fi yadaka idan ka auri mace mai tarbiya hannunka za su yi riba ma'ana za ka samu cin moriyar wannan tarbiyar ta sauka har akan yayanka haka ba aikin Allah ya koyar da mu kaga nan ma iya nuni iya hannunka mai sanda kan cewa kai kokarin yi wa yayanka tarbiya tun kafin ka auri wasu ka gane wace ce uwar wace gudunmawa za ta baka idan kun samu yara duka wannan manzon Allah iya saita mu ne domin mu taso cikin tarbiya da nutsuwa kar ka yi duka auri mace gararan ba haka dole wannan sai ya shafi ƴaƴanka dole sai ya shafe su domin an ce shi yaro iya magana ne da yaron uwarsa duk irin abinda uwa take yi to a shekarun farko yaro da shi yake tashi yasa malaman tarbiyya suke cewa alwaladu mira'atu li baitihi shi yaro madubin gidansu ne idan malaman psychology suka rika sosai musamman wanda suke da alaka da addini suna ganin yaro za su yi asisin da gidansu za su ba da labarin ya gidansu yake domin shi yaro mutubi ne na gidansu idan ya fito kamar hoton gidansu yake nuna wa waje in mai yawan ashar ne to ba maki a gida yaji ko ba ka bane in mai hadama ne to ba maki a gida yaji idan kaza ne duk dai abubuwan da yake ba mamaki ba mamaki ba dole bane abin ya zama ka amma akwai yiwuwar haka din abu da yawan hakan iya ta iya faruwa saboda ka wannan ma'aikin Allah yake nuna mana kan cewa mu kula da sha'anin awartayya domin shine sa dan ba na tarbiyar yaro akwai wani asar ya tabbata lokacin Umar dan Khattab radiyallahu anhu wani mahaifi yazo ya kawo dan sa karagun Umar dan Khattab akan baya mai biyayya in ya sashi baya yi in ya hana shi baya haluwa abin yana damu mahaifin sai ya kai wa amirul mu'minin karan sa karan yaro sai Umar ya sa aka nemo yaro ya ce kai ga babanka ya ce iya baka umarni baka bi kuma iya hana ka au baka hannuwa me yasa kake haka yace eh amirul mu'minin haka ne iya ban umarni bana bi iya hana ni kuma bana hannuwa sai ce me dalilin ka me yasa kake haka sai ce wallahi amirul mu'minin abinda babana ya min kafin ya haife ni ne ke damuna sai ce wannan wace irin Hausa ce me kake nufi sai ce ai ya aure da duba karo ya aure ita ce babata wannan abin iya damuna iya hana ni sakewa yanzu babana ya rasa wacce zai aura sai mace marar mutunci yansa zama to ita ce babata abin nan iya damuna shi yasa wani lokacin da gangan nake yi masa biyayya daga nan Umar ya kwantar mai da hankalin sa ya mai nasiha ya mai wa'azi bayan ya fita ko Umar yake faɗa wa abin nan mahaifin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ga abin da manzon Allah yake faɗa da ka bi tsarin manzon Allah waje neman aure da wannan bata faruwa amma ga abin da manzon kai faɗa kuma ka bi jere ka bi wani abu na kirkin duniya ka tafi kuma ga irin abin da yake dawa saboda lalle ilalla idan ka duba a galabiya ban ce duka ba kaso mai yawa na rashin tarbiyyar wa'ansu daga cikin yaran da ake fama da su yanzu wallahi tun daga gida abin ya faru tun daga gida ne yaro sai ya gagara baya jin maganar uwa baya jin maganar uba sannan kuma ce aka kashe makaranta malami dan zaman da zai da shi awa hudu awa biyar ya zai da shi ga kai ku kwana da shi ku tahi da shi ku huni da shi ku yi kaza da shi amma baya jin magana ka baya jin magana ga ta masa to ta ya za yi in ba Allah ya kawo wani al'amari na sila ba a ce malamin makaranta zai tarbiyyar mar dan kai ba zai ba sai dai taimake ka ta ka saboda wajibi ne mu kula da wannan tarbiyyar tun daga gida tun daga auren mace tun daga aurenta Allah ya ji kaman Jafar Mahmud Adam da yake sharhi akan wannan hadisi yake cewa duk abin da ka auri mace dan shi in dai ba addini bane iya karewa yanzu ka auri mace mai kyau in kyau ne je ka za ka aure ta to shikenan ba ta haihuwa 1 2 3 4 5 kin ai zai ragu dole zai ragu kin ai fata za ta fara yankwanewa ai an fahimta har ma yake cewa kuma ita mace duk barazanar da za ta ma da kyau a waje ne in dai ken ne a ranka to bayan ka aure ka ga wanda tafi da kyau a waje kuma ko ba haka bane saboda ka in kyau ne yake daukan ka to akwai lokacin da zai isa ya kyan ko kuma matar ka ce kawai kana zo tana zo na wani jefe ta mata ido daya to ya za ka yi ko ta hauna fi kifa da ita da kari misali duk iya faruwa to ya za ka yi in ken ne dai to ken ya samu illa an samu na kasu iya faruwa in burinka ka auren mace yar manya to nawa akai yanzu akwai shugaban kasa ma Muraba Zainana da lafiyarsa iya ji iya gani he su rutu da sambatu amma da har shugaban kasa ya rike amma duniya ta yi batsi da tace wani ne zai zo balantana gwamnoni ga suna balantana abin da ya shafi ciyamomi da commissioner duk gas in ka dauke biye he ka zagaya da shi iya wanda ka sani ba su kare ba ai wannan da honorable ne yanzu amma yanzu ya zama kaza ada wannan honorable ne amma mija to duniya tana da wannan ba abu da zai tabbata daga farko zuwa karshe babu shi in dan wannan ne to zaka aure mace yar kaza to nan gaba ka dan sai wannan kazan din ya zamto ba shi bane wani ne kuma daban abu idan kuma dan dukiya ka aure mace dukiya tana karewa nawa aka yi masu dukiya da amma yanzu ba labarin su ma dukiyar Allah ya karbe ba ta nan amma addini ba addini za a cire ba su a duniya kuma za a cire ba su a lahira shine manzon Allah ya zaba ma ka nemi mai addini idan ta hada bi to fa ni'ima ga kyau ga addini fa ni'ima ga kudi ga addini fa ni'ima ga dangi manya ga addini fa ni'ima amma dai ka gabatar da addini tukunna shine zaka ci ribar aure a duniya kuma ka ci ribar aure a lahira Allah ta'ala ya san mu ya ce da aka zo kan maza
su ma matan manzon Allah bai kyale su ba, domin shi namiji shine rabin rayuwar mace, shine rabin rayuwarta. Idan ta yi misin ta aure namiji mara tarbiya, ita ma ta kade, ita ma ita da kwanciyar hankali babu, ba ita ba kwanciyar hankali, rayuwarta ta riga ta yi. To sai manzon Allah ke cewa iza jaa min man taradawna dinuhu wa khuluquhu fa zawwijuh, kaga duk wannan dashen tarbiya manzon Allah yake. Idan mai neman auren yarka yazo ko kanwarka ko wata wanda kake da iko kanta kai ne mai bada aurenta, to manzon Allah yace abu biyu za ku duba. Abu biyun nan in ya cika su to ya ci skirin, yace dinuhu wa khuluquhu, addinin sa da dabi'un sa. Idan za dinin mutum ne mai addini, wa za khuluqan hasana, kuma iya da halayya nagari, to shikenan ka magana ta kare. Sai manzo da ce fa wujuhu ku bashi auren, har ma ma'aikin Allah ke ce in ba kwayi kuna hana mutanen kirki aure, to takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, za su samu fitna ta barki a bayan kasa da fasadi mai girma. To su ma matan, sai manzo Allah ke ce ku nemi masu addini, ku nemi masu halayya na kwari, mai mantar da dini ko kulku, addini hali. Idan ka je neman aure ko kuma an je neman auren yarka ko kanwarka ko wata wanda kake rike da ita, to farkon abin da zaka bincika game da manemin yarka addinin sa, a wani masallaci yake sallah, dole ka bincika wannan, ina ne yake kamsa salawat nasa, a iwaye malamin sa na addini, ya alaka sa da alqur'ani, ya san kabilar da bari ko bai sani ba, wannan wajibi ne kai wa yarka, wannan ka taimake ta, kar kyalkyal din duniya dauke kai yarka gidan da babu tarbiya babu addini, kuma ta je nan da nan abin ya lalace, wanda da yawa daga cikin auraken da ake dan duniya ba sa zuwa ko ina, ba sa zuwa ko ina, amma auren da za a yi dan Allah, dan raya sunnar manzon Allah, ba dan kudayen duniya ba, iyalan sun. Har wani malami yake cewa wani iya zaune da mahaifansa sama da shekara 30 40 bai taba ganin babansa tayyaji ba, bai taba gani ba, ko an zo ana musu sulhu tsakanin babansa da babansa bai taba gani ba, domin aure ne aka yi da mutunci kuma da niyyar addini, amma ba irin auren yanzu ba. Saboda idan har manufa ta canja, to za a samu canjin aiki ba zai yi ba. Saboda ma'aikin Allah iya jan kunnen mu sallallahu alaihi wasallam, mu dinga kokarin bincike game da addinin mai nema da kuma ainihin tarbiyarsa. Idan ya ci skirin game da addini, to ya dabi'un sa yake, iya da mahaifa, iya yana da mahaifa, to ya yake zon da su, iya jin maganar su, hasali auren nan ma da yake nema sun sani ko ba su sani, ko ba su sani ba. Akwai ma irin wannan wanda zai je dinga zungu zuwa gun yarinya, amma iyayensa ma ba su sani, bai sani ba. Ni wannan ya faru, wani ya zo ya same ni, ya ce wani dan kumaji ne irin yaran nan wanda abincin cikin su ma ya fi karfin su ma, ya ga wata yarinya iya zuwa gunta dan karan bani, bai uban yarinyar bai sani ba, ba a taba sanar da shi cewa wani zai zo gun wance, ba ta faɗa faɗa masa ba. Iya zuwa dai suna haɗuwa, suna haɗuwa ayyaki, amma uwar yarinya ta sani. Yaron ya je bige-bigen sa da wannan azumin ne, wannan azumin da ya wuce, ya je dan tattaro kayan sallah da atamfansa da yan takalmi da waye tarkato dai, ya ce wai ya kawo wannan yarinyar kayan sallah, da uba ya dawo ake nuna masa, ai wanci saurayin ta ya kawo mata kaya, ce waye saurayin wancin, ni ban san shi ba, ai wane ne, to har kuma ta kai ga haka ni ban sani ba, an zo an tambaye ni ne, ai ya tashi. Saboda tunda ni ban sani ba, ba a sanar da ni zai zo gun yarinyar ta ba, dauka yana amiyar masa ba masa. Uwar ita ma da yake zulaman miya ce wai ba za a mayar ba, aka dinga fama. Uban ya ce a mayar, uwar ta ce ba za a mayar ba, uban ya ce dole sai da aka mai da kayan, da aka mayar uban yaron da mahaifi suka ce wallahi su ma ba sani ba, wallahi bai taɓa sanar da su zai je nemi wannan yare, ba su taɓa sani ba, sun ce ba inda za a yi mai faɗa mana, domin lokacinsa bai yi ba, lokacin da yake gabansa iya da yawa, me yake yi? To kaga irin wannan shi ya kamata uba ya dinga sa ido, ya dinga sa ido, ba kawai fufuwa yarka tana da samari kaza, wana ma yazo, wana ma yazo, to zaka je lokacin da aurenta zai zo duka, kuma duk waɗannan din ba masa auren bane, ka zo ka aurar da ita, ka nemo mata wanda zaka bata nagari mutumin kirki, kuma waɗanda sun hure mata kulle. Saboda amana ce ga masu ƴaƴa mata a gaban su, kula da wannan, kar ka yadda yarka ta fara hira da wani ba sanin ka, kar ka yadda, ka sa mata kulawa sosai,
da ita da mahaifiyarta kana monitoring dinta kana tarbiyantar da ita kana yi kana addu'a duk wanda ya tsaye da ke a waje zai miki magana to ke ci zo gida ka sabar mata da wannan to an akai haka to an irin abin da manzon Allah ya koyar da mu kenan sallallahu alaihi wasallam amma ba shakka an kabar abun abude to zaka je kai nadama kai kuka kuma abin da ba zai amfani ba yanzu mata da yawa matan da iyayen su su matan to wannan hadisin nan manzon Allah sun canje shi iza jaa bi matardun dinuhu wa kulquhu yansu iza jaa bi matardun nairahu wa motahu a shine kai magana an bar magana kan addini da halayya an je magana kan mota da kuma gida da katan gida da beni da waye da gida a can gida a can da katuwar mota da waye shine kai abin in ka zo wannan kai ka ji zikiri ne ko me kake yi ko kai danki dinafin ne in dai da wannan agunka to shikenan za a dauke ya ba ruwansu ko kai dilan wiwi ne da kwaya karewar rashin tarbiya da in dai kana da kuɗi a yau a gobe jibi za ka iya gaura da kasan domin mun dau auren kamar wani abin ba addini ba manzon Allah da kansa ko wata sahabiya ta kai mai shawara tace sahabiwa ne yace iya sona zai aure ni sahabiwa ne yace iya sona zai aure dai ta faɗi sahabai guda ta kai wa manzon Allah shawara ya zanyi sai ce wane mutum ne mai kauran tsiya iya da dukiya amma ko cikinsa baya koshi garki aure shi wane kuma daga cikin ɗabi'unsa iya dukan mace bahi da hakuri nan da nan zai kai hannu ya duka shi ma garki aure shi wane kuma ba wani abu da ya bayyana mara kyau ki je ki aure shi manzon Allah da kansa ya ce ga wanda za a aura an fahimci wannan saboda lallai ilallah ba gata ba ne ka bar yarka kawai don gidansu wane gidan manaminta mai kuɗi ne ko ɗan uwansa kaza ne ko ɗan uwansa wani rabin ne waye kar ka yadda da wannan kai dai ka tabbatar tarbiyya ita ce a gaba idan yaro mai addini ne mai tarbiyya ne to in wani abu ya biyo baya wannan abu ne kuma na Allah subhanahu wataala in ya so ya ajiye fallasa ga inda ya so ga ilimin ga addini kuma ga dukiyar ga mukamin misali to amma kada wani abu ya ɗauke ka in ba addini ba an fahimci wannan da kyau ko to wannan dukkan manzon Allah iya mana dashen tarbiyya ne ba idan ka duba duka tun da kan waɗannan ulama ul mazahib din nan imam abu hanifa imam malik bin anas imam ash-shafi'i muhammad bin idris da irin su imam abu hanifa an fahimci wannan duka da sauransu irin su muhammad bin shingidi irin su shaykhul islam ibn taymiya irin su ibn jawziya da sauransu da abdullah bin mubarak duk iyayensu mata sun ba su gudunmawa wajen karatunsu duk wani bijimin malami da zaka ji wani ne wani to wallahi in ka bi tarihinsa akwai gudunmawar babarsa iliminsa to da ya aure mara ilimi ba uban kyau ya ɗauke shi ko kuɗi ya ɗauke shi kaga wannan abin an yi asararsa don imamul bukari ya ce shi agun babarsa ya dace ƙur'ani ne sunanan da yawa daga cikin malamai wani ya ce sai dai hadisai sama da 1000 a gun babarsa kafin ya fito waje wani ya ce matsala ta fi a gida ya gama da ita gaba ɗaya sannan ya fita daga waje neman wani abu suna ba da gudunmawa shi yasa suka ce al'um madatul ula lil abna ita uwa ita ce makarantar farko a gun yara uwa ita ce makarantar farko a gun yara ita ce makarantar farko saboda ka san irin yadda za ka yi wajen yin mu'amala ta auratayya domin ka gina rayuwar 'ya'yanka su taso a kan tarbiyya da kuma hankali da ilimin addini sai a cimma manufar da ake so wajen neman ɗa malaman shari'a sun ce neman ɗa agun Allah agun musulmi imani to dalili ne guda biyu kawai dalilin farko idan ka girma shekaru sun taru sun yawa yi kuma ya taso ya taimake ka ya ɗauke ma wani aikin ainihin ya share ma wani hawayen an fahimta manufa ta biyu kuma shi wannan yaro ya zamto sanadiyar ya zamto iya ma addu'a kai bayan ka mutu an fahimci wannan to wannan shine duk mutumin kirki in ka iya neman haihuwa da ɗa to wannan shine manufar amma ɗa baban alfahari bane yayi mace ba kadara bace ba neman kuɗi yake da ita ba ba neman kuɗi yake da ita ba ka zamto sun share ma hawaye a wannan rayuwar ta duniya sun saka farin ciki yau ina abin da ya kai farin ciki a ce ga danka ya dace alqur'ani kaji danka iya shi rera tilawa a ce hiri ne imam masallacin ca danka ne kuma da karfin ka ne komai idan ka yuna ma wannan ai kaga farin ciki ya samu ko a ce danka yau shine kazana alkhairi ko kazana alkhairi a ce danka da ka haifa shine kaza kuma a hanyar alkhairi kaga ya sama farin ciki irin addu'ar da magaba ta suke rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina warta ayun Allah ka sanya zuriyar mu da ƴaƴan mu zamto mu gansu mu farin ciki kine warta ayun kaga danka ga yarka tayi abun alkhairi ka ji dadi to wannan shine manufa ta farko ta neman da a duniya manufa ta biyu idan ka mutu yi ma addu'a akwai daya daga cikin ayyuka uku da suke bi mamaci bayan ya mutu akwai walidun salih ya da ulahu da na kwarai wanda zai dinga tana mahaifansa ya masa addu'a to kaga in ba tarbiya ba zai yi ba in ba tarbiya dan ka zai saka farin ciki ai kullun kana police station kullun kana ana kawo kashi ana kai kara kai ka ganshi ma baka so ganshi ba akwai mahaifin da zai ce shi wani da shi kwara ma ya mutu ma dama bai kai yanzu a duniya ba ni na ji wannan baki mahaifa ya ba girga domin damuwa da bacin rai dan da ka haifa ya ji ya cinye wani aikin da in ba dan da alaka ma ta haihuwa ba za ka taɓa kusan da shi zuwa gare ka ba duk wannan rashin tarbiyya iya haifar da irin wannan yanzu me amfanin a ce yaron ka ya ji ya sa ruwan harkar kalaranci ko kwace ko sata ko yayi sata an kama shi a police station ko an kai birzina an kai shi da wangida a ce kuma kai ne babansa in ba kaddara ta Allah ba kaddara irin wannan kar Allah ya jarabe mu da ita to me zai jawo wannan musiba duk irin wannan akwai dalilin akwai asirin rashin tarbiyya iya haifar da wannan abubuwa iya haifar da wannan abubuwa yasa malamai suke cewa da Allah ta'ala yake cewa wala yasriqina wala yazzinina wala yaqtulna auladuhunna kar su kashe ayansu akwai katulul tarbiyya ciki ka kashe tarbiyyar yaro ka kashe hankalinsa dan gata ne dan alhaji ne dan hajiya ne to abin da ya ga dama zai yi ba ruwanka da ina yaje suwaye abokansa ina ne makarantar sa me alaka su da kaza kawai kai ka haifi dan kana da kudi abin da ya ga dama to ka kashe shi ka kace mai hankalinsa nan gaba zai zo kai ma ka tsane shi ka ki ganin sa ma ka baka so gani shi saboda ka ƴaƴan uwa babu shakka aikin tarbiyya aiki ne mai wahala yafi kowane aiki wahala ya sama da makaranta Allah ya saka musu da alkhairi aikin sa yafi na kowa wahala canja wa dan adam tunani yafi komai wahala a rayuwa iya tafiya iya yin yamma kace ko ya dawo ya yi gabas karamin aiki ne ba karamin aiki bane to wannan fa shine aikin malamai tun daga matakin pre-nursery har nursery school har primary har junior secondary har can gaba aikin su kenan ka zo da wani irin tunani a canja mashi kayi wa wani abu gurguro fahimta a fahimtar da kai gaskiyar ga abu a juya ma tunaninka da karfi to wannan fa shine aikin duk wani mai ba tarbiya kuma yaro haka ake haifarsa kwakwalwarsa fresh take ba kaza ba kaza ba ilimi ba jahilci to idan ka sake baka cusa mai ilimi ba to jahilci zai gallabi wannan gu idan kuma Allah ya tame ka cusa mai karatu tarbiya to zai rage yawanci ɗayan biyu ne dama kuma kowanne riga yake idan tarbiyyar ta riga shiga to ta datse wancan amma idan ka sake rashin tarbiyyar ya shiga to wancan ne zai rinjaye kuma shi dan ya zamto guba ya zamto annoba a cikin mutane ya dinga jama tsinuwa da la'anta a cikin al'umma saboda lalle idan la kulawa da tarbiyyar yara to abu ne da ya zama wajibi akan kowane magidanci domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin kuma su kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye ku bisa kiwon da Allah ya ba ku ka je ka auro mace ka kawo ta gidanka kiwo Allah ya baka iliminta hankalinta addininta tarbiyyarta ɗabi'unta duk sun dawo wuyanka duk tafiyarta da dawowarta da zamanta da tashinta duk kai aka wakilta ka kula da shi kaga kiwo Allah ya baka kuna nan Allah ya muku arziki ku samu karuwa ku haihu to wannan fa haihuwar da kai to duk abin da zai samu wannan haihuwar na saitawa ka dora shi akan gudube na kwarai iya wuyanka shi yasa manzo Allah ke cewa ka ragewa kanka aiki tun kafin kai aure ka tun kafin kai haihuwa tun a neman aure kake ragewa kanka aiki ka ragewa kanka aikin tarbiya tun kafin kai aure. An fahimci wannan ko? Dukkan ku kuma za a muku tambaya bisa kiwon da Allah ya baku. Idan sakacinka ne yasa yaranka ya lalace, wallahi har a gaban Allah ba za ka fita ba. Amma in kai iyayenka duk abin da za ka yi kai, kaddara ta riga ta hau yaron ya fanɗare to baka da laifi. Annabi Nuhu haka ta faru da shi da ɗansa. Ɗansa ne annabin Allah ne amma bai bi shi ba. Allah kuma zai kama Nuhu da laifi ba don ba laifinsa ba ne. Ya yi iya abin da zai yi. Amma inda sakaci da rashin kula naka ya ba da gudunmawa wajen rugujewa tarbiyar ɗanka ko ‘yarka, wallahi ba za ka fita gun Allah ba. Duk da kai ka haife su ɗin, to kuma Allah ne gaba ɗaya mahaliccinku da kai da su. An fahimci wannan? Saboda haka a kula da wannan. Allah ta'ala Qur'ani cikin suratul Tahrim aya mai namba ta 6 ina zato. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani qu anfusakum wa ahlikum nara, ku kiyaye kanku da iyalanku ta wuta. Ku anfusakum ay ij'al bainakum wa bain azabillahi wulqaya, ku sanya wata shamaki wata garkuwa tsakaninku da azaban Allah. Shine ku anfusakum, ka sa garkuwa tsakaninka da wutar jahannama wajen yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so. An fahimci wannan? Allah ya haramta kaza, to in dai kana so ka sanya wa kanka tsakani da wutar jahannama ka sa garkuwa, to abin da Allah ya haramta kar ka yi. Abin da kuma Allah ya ɗora mana wajibi ka je ka yi. To wannan shine abin da zai sa ya zamanto tsakaninku da wuta akwai makariya. Ku yi wannan ko ku barewa kanku tukun. A cikin jibkin abubuwan da Allah ya haramta ka kiyaye. Idan abu ya faru kai ɗan adam ne mai rauni, abubuwa illal lamam allamam, ƙananan zunubi to kana yi ka dinga tuba kana yi istighfari. Amma kar ka zai kiwa kaba'ira, kar ka yadda daga cikin kaba'irin zunubi. Allah ya ce in dai ka kaura cewa kaba'ir zunub to kananan zai gafarta ma. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu sai ce ne kafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan ko mudkhalan karima. Idan kun kaura cewa manya-manyan laifi kaba'irai to kananan Allah ya ce zai gafarta muku su. Alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi sai ce wal fawahisha illa lamam suratul najmi inna rabbaka wasi'ul maghfira. A su ne bayin Allah ya ji masu imani ya ji tanibuna kaba'ir al-ithmi, dukkan wani kaba'ira daga cikin zunubai sun kaurace masa illa lamam sai kanana kanana laifi wanda kai in ba annabi bane baki zaka wuce masa ba. An fahimci wannan? Amma manyan ba sa yi abin da ya shafi ƙarya, gulma, hasada, zina, liwati, caca, shan giya da sauransu da sauransu. Imam Zahabi sai da jero sujen 76 suna littafin ma al-kaba'ir. Akwai cutar da mahaifa, akwai cutar da makoci da gangan. An fahimci wannan? Duk suna cikin kaba'irin zunub. Kuma kaba'irin zunub istighfari a kansa in dai baka tuba to ba zai kankare shi. A ce yau ga mazina ce iya zina amma kullun sai istighfari sau miliyan, amma gobe zai je sake zina to wannan istighfarin ba zai goge wancan laifin ba. An fahimci wannan? Wanda shi ne haɗarin kaba'ira. Ko ɓarawo ya ja ya sata amma zai dinga istighfari ya kwana yana yi, to wannan istighfari in dai bai tuba ba zai goge wancan zunubin ba. In ba ka so Allah ya kama ka da kaba'ira to ka tuba, shi ne kawai maganinta. Amma in ba ka tuba ba, wallahi sai Allah ta'ala ya kama ka a lahira da ita. Yawan istighfarinka ba zai sa a goge wannan laifin ba. To duk kaba'ira wannan ne hukuncinta. Zaman ka lafiya, shi dan ya ja kafar ka aikata kaba'ira da kutuba, ka yi tawbatan nasuha ba kai ba ita, to shine zaka sarin istighfarin da zaka yi zai ma amfani. An fahimci wannan da kyau ko? Kamar wa'ansu abin da yake damun wa'ansu daga cikin shugabannin siyasa a shekarun da har da yanzu ma, wani ya ja yi garari ma ya sato kudin mutane sai ya ce ya biya wa malamai uku bakwai yanzu ya umara, an san je umara shikenan, ya ce lalai injiwa wallahi ba zai yi ba. Ko da duk zaka tattaro mutanen garin kai su umara, in dai kudin sata ka ci, wallahi wannan zuwan su ba zai halartar ma da kudin ba, kuma ba zai sa Allah ya kama ka ba. An fahimci da kyau ko? saboda ka ba wani abu da za a dora ko ka yanka wata saniya ko ka yanka baje farin raƙumi ko ka yawa to shi ma raƙumin ya tsare kansa mana in ya isa ai bai isa ba duk wani abin da za a dora kai kai wa Allah ne bi ba fa tuba kai ba wa in kai kaza shikenan ya lullube laifin babu ƙarya ne duk yadda fara ne suke dora ku kan wannan tsakaninka da Allah zaman ka lafiya da shi ka tuba daga zanubi kuma ba kafar wani ake kama wajen tuban nan ba kai ma da kanka za ka tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake aikata laifi inda yayi nadama zai tuba wannan laifin yayi alwala yayi sallar raka'a biyu a sujjadarsa ya tubar wa Allah yayi nadama kuma yi wa Allah alƙawarin wannan laifin ba zai sake ba manzon Allah ce in yayi wannan Allah ya yafe masa duk girman laifin inda tsakaninka da Allah ne an fahimci wannan in dai laifin tsakaninka da Allah ne kake yi masa laifi kai sallar raka'a biyu da niyyar tuba kai nadama kai kukan zuciya kai nemi gafaran Allah cikin sujjada to ma'aikin Allah ya ce wannan laifin da in kai da wannan niyyar Allah zai yafe to me kuma matsalar ciki ai babu tsakaninka da Allah babu shamaki karke da ya ce sai wana sai an dora ka akan kafa kaza sai an dora ka akan abu kaza duk addini musulunci bai da wannan ba tsakaninka da Allah yanda shi ya halice ka ba wannan shawara da kai yi arzu ta ka ba wanda ya shawara da shi ya sa ka auri mace ba wanda ya shawara da Allah ya baka duk dai abin da kai na rayuwa Allah ne ya sa kai ba shawara da wani to haka ne in ka mai laifi ma kai da shi ka nemi ya gafara zai yafe ba an fahimci wannan to shi ne alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam ayi kokarin kaucewa manyan zunubai kananan kuma Allah ta'ala yayi alƙawarin zai gafarta musu zai gafarta abin da aka yi saboda ka daga cikin irin abin da zai taimake mu wajen tarbiya shine makaurci zunubai shine ku anfusakum ahlikum nar ku anfusakum da farko ku kiyaye kanku dangantaka da dadewa a cikin kungiya kaza ta addini duk ba zai sa Allah ya ma gafara ba matakar kana zunubi zaman ka lafiya da Allah ka tuba shine ku anfusakum ku sanya wata garkuwa tsakaninku da azabar Allah abinda Allah ya hana ku hannu abinda yace ku yi da gurgurdan iko a fahimci wannan ku sanya wa kanku wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda aikinsa bai sa ya ci nasara a gaban Allah ba to dangantakarsa da wani ba za ta sa ya ci nasara a gaban Allah ba ya faɗa wa Isra da Fatima wannan ya ce ya Fatimatu binti Muhammad silini mashi ta min bali duk abin da yake so idan ina da shi ki tambaye ni zan baki amma inni la uguni anki minallahi shay'a idan an je lahira ba kisan ta da miki wani abu ga dan gidan annabi Nuhu bai imani da shi ba amma bai isa ya cece shi a gun Allah gobe alkiyama ba ga matar annabi Nuhu duk ba su mutu a musulmai ba dangantaka su da annaba ba ta amfani su falam yughniya anhum min Allah shay'a ka Allah shi dangantaka su da annaba ba su amfani su komai a gun Allah ba wa qila dukulan nar ma dakilin a kiyama za ci a shigar da su ta tare da masu shiga kaga shi tsakaninka ga Allah ku shirya da shi kawai an fahimci wannan to Allah ya ce bayan kun yi wannan sannan kuma wa ahaliku bayan ka tare kanka sannan kuma ka taro iyalanka shine akwai wani malami Imam al-Qushairi a cikin tafsirin sa yake cewa akwai asr da ya inganta har zuwa ga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi sai Umar dan Khattab lokacin da manzo Allah ya karanta wannan aya sai ce ya Rasulullah mu mun san yadda zamu kare kanmu daga wuta to amma ya zamu kare ƴaƴanmu da iyalanmu Umar ranka dabe kiwa manzon Allah wannan tambayar naki anfusana wa kaifa nuki abna'ana mun san yadda zamu tsare kanmu to ta yaya zamu tsare iyalanmu da ƴaƴanmu sai ce tanahuna bima nahakumullahu bihi su ma ƴaƴan nawa ku dinga hana su irin abin da Allah ya hana ku wa amartahum bima amara Allah lakum bi kuma ku umarce su irin umarin da Allah ya baku shikenan ka dora ƴaƴanka akan addini kana sallah umarce su yi sallah wa mur ahlaka bi salati wa tsabir alaiha la nas'aluka rizqan han narzuquka wal akhiratu wa taqwa kana kokarin ka zana alkhairi dora ƴaƴanka kana abu ka zana alkhairi dora ƴaƴanka kananan abubuwa ke dora su har su girma su saba yasa manzon Allah ya ce sallan nan da kuke gani tun yaro iya shekara bakwai a fara kwatanta masa sallah murru abnaakum bi sala iza balagu sab'an idan sun kai shekara bakwai faro koya musu sallah idan sun kai shekara goma manzo Allah ce ka musu barazana da duka ba su sallah ba dukkan wannan tarbiya ce sallah ba ta zama wajibi kan mutum sai ya balaga an bude mai fa'il na ladan da alaki ta zama wajibi kan shi to amma tun yaro iya shekara bakwai a fara koya masa dan ya saba haka azumi tun kafin ya kai shekarun balaga a fara tarbiyantar da shi tun iya rabin azumi ka san akwai rabin azumi na yara ko a dauka kai sha biyu ko azhar sana a ci abinci to ko da wannan rabin ya fara lokacin da abin zai zama wajibi a kansa ya riga ya saba da ba to da haka ake tarbiyantarwa ka samu iyalan ga mace ce ka auro toke yaya islamiya wacce kike yi ka mata bita ya magana kabila da ba'adi kin sani ko ba da sani ba ina fadar wannan magana a wani gurin ce ai malan din mazan ma ban sani ba da yawa to kaga ram da kuma kenan ki ma bai sani ba ballan da na sani ya magana kabila da ba'adi ya maganar tsarki game da jinanan ya ake duk wannan wajibi ne wallahi ba abin bane musabbi shine ku anfusun wa alaikum nara abane wanda yake da alaka da addini kana misin kana filin addini kuma gaban Allah kai ba musulmi bane ka dage kai wannan matarka take ibada ya sallar take tun daga tsarki da alwala ya take yi ka sata a gabatan ta maraka a biyu ta nafila ka gani tun ita ba jabi take zuwa ba tar kuke sallah ba ka ci wanci ina fira yau raka'a biyu na gani ya take tsayuwa ya take karatu gairil mangaru bi yake cewa har yanzu ko ya ake fara duk wannan zaka yi Allah ka bincika ka gani ilimin ta iya wuyanka idan an je lahira idan ta yi wa Allah bauta da jahilci to in akwai zakacinka to kai ma baka fita ba me yasa ba ku yadda ita ba ilimin ta iya wuyanka da tarbiyyarta da hankalinta da rayuwarta wannan fa duk an fito kuma alaikum laran ya'yan ku in Allah ya baku wannan ku koya yaro tarbiya ka duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya Abdullahi dan Abbas duk da ba dan sa bane kanin sa ne yace ya gulam sanbillah hatta cin abinci ka kora ranka yaro kace bismillah yanzu ka ci abinci wa kul bi yamine kace da hannun dama wa kul amma yale kace gabanka haka manzon Allah ya koya masa kace bismillah idan ka gama kace alhamdulillah kar ka ci gaban wanda koyi hadama wai sani ma koyi yasa din yan Najeriya ma koyi hadama ne ko da duk cin abincin ba koya mana da yake bane to in ba hadama mutum ɗaya sace biliyan 80 an ce ko za ka kashe miliyan a wata sai kai shekara 200 dole ko kashe kudin ba in ba zulama ba da hadama me zake mutum ya wannan hankali dai a hankalci me zake da wannan abu haƙoƙin al'umma miliyoyi kai kadai ka danne su akwai matsalar tarbiya wannan akwai matsalar tarbiya saboda ka yaro tun iya karami yake koya masa wannan idan ana bada wani abu yin an baka rabon ka tafi kar a baka da dama ka sa ka makale ka mika ku a baka wannan ya zama shugaban ku sai ya sace mu kudi Allah ku haka ne inda yaro zai mika hannun dama ana raba abin nan masa ko wani waye a bashi kuma ya sa a kai mika wannan to kar ku yadda giran nan sai zo gun ku Allah ya sa gatari ya sare shi an fahimta to kun ga tun suna kanana akuya musu wannan kar ka koya masa ƙarya idan an ci a sai abu kaza a makaranta to yi tsaya iya abin da aka ba shi wannan kar ya ƙara irin wannan ƙara-ƙara su ne suke zama a zuciya mutum idan ya girme ga haƙƙinsa ba zai ishe shi ba sai ya ci haƙƙin wani duk kasar ta dame ta lalace duk wannan matsalar tarbiya ce ga Umar ɗan Khattab ɗansa Abdullahi bin Umar wata rana manzon Allah ya tura shi karɓo zakka da ya tura shi wani gari mai nisa daga Madina to da ya je aka bashi zakkar sai ya ga akwai abubuwan da ake neman su a garin Madina kuma a can garin suna sauki ko sai sai da wannan zakkar kudin sai sai wannan abu iya zuwa garin Madina sai sai da abin ya ci riba kuma sai sai iya adadin wannan zakkar sai to da idan gaban manzon Allah yace ya rasulullahi wani abu ne an ba mu zakkar abu kaza mu dauka dibino ne ko ta alkama a can sai na ga abu kaza da ake neman su a garin Madina kuma akwai shi iya arha a can na siyar da zakkar nan su shi da ya zo nan garin Madina da sai da abu muka ci riba kuma da su iya buhunan da aka ba mu a can in alkama ce buhu goma ya siya in masara ce ma haka kuma aka samu rarar kuɗi yace manzon Allah ga zakka iya kaza kuma ga wannan kuɗin riba muka samu to dan Allah an ba tarbiya za a yi wannan ba zai yi ba idan yaro ya tarbiya kai da kanka zaka aminta da shi. Akwai iyayen da ba sa bari ƴaƴan su ma su ga dakin su domin dadi za su yi musu domin rashin tarbiya. Wa kake da shi wanda zai share ma hawayen ba danka ba? Baka da wanda ya fi kusanci da kai a duniya ba shi ba. Shi ne zai zamanto iya taimakonka, iya kwantar ma da hankali. To amma idan kai sakaci tarbiyyar ta rushe, kuma shi ne zai saka kuka. Ka rasa me yake ma dadi a wannan rayuwar? In kuɗi ne ga su ba za ka ji daɗin su ba, in mulki ne ga shi ba za ka ji daɗin shi ba, in ilimi ne ga shi ba za ka ji daɗin sa ba. Saboda matsalar tarbiyya matsala ce mai girma, sai mun tashi tsaye. Daga cikin irin abin da zai taimake mu, na farko ga yacin abin da manzon Allah ya faɗa, ɗorawa yaro rayuwa a kan mahaifiyar mutum mai kirki, da kuma ka yadda ka dinga gwama ɗanka da mutum yaran kirki. Kar ka yadda yaran banza su ma abokansa da farko, su dinga jinsu cin, kar ka yadda da wannan. Ko a makaranta ne ka yi ƙoƙarin jefa shi a group ɗin yaran mutanen kirki, wannan zai taimake ka. Abu na biyu, yawan kalle-kalle, ka sa masa linzami a gida, ka sa mai linzami. Kar ka yadda a ce falanka ko ina ne da kayan kallo, yaro iya dirimar zai iya murɗa ko ina ya kalla, to wannan zai dinga rushe ma tarbiyyar yaro. Ba gata bane. Ya zamto in abubuwa ne na addini, program na addini, lokaci shi ma bayan lokaci ba matsala bane ya kalla. Amma karka bai mai ragamar kallo ana duk tashar da yaso zai murɗa ya kalla, akwai matsala. An bai mishan nan da kuma kar yaro a bashi babbar waya iyakar, kar a yadda da wannan. In ya kai secondary school a ce mai yar karama irin wannan, wanda zai za a kira shi ana buƙatar sa, ko zai nemi taimakon gaggawa in ya faɗa wani hadari, tun ta zama larurar rayuwa. Amma kar a yadda yaro hankalinsa bai nuna ba, a dinga sakar mai abubuwan da shi mai hankali ne zai amfani da su, kar a yadda da wannan. Allah ya sa mu dace. Wannan darasi bai gama ba, dole rana ya ce ba za mu zaura kansa insha Allah. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladansa. Abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu yikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu yikon guje mata. Allah ka tarbiyyantar da mu, da mu da zuriyar mu gaba daya, ka dora mu a tafarki madaidaici. Allah ta'ala ka jikan mu, ka jikan mahaifan mu. Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi. Allah muna roƙonka ka sa mu lafiya, mu gama lafiya. Wanda ya asasa wannan masallaci muna mai addu'a Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi, ya biya buƙatunsa na alkhairi, ya jikan mahaifansa da namu, ya tarbiyyantar da yaransa da namu, ya ƙarawa rayuwarsa albarka da dukiyarsa da namu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana duk wanda ya zo wannan masallaci, Allah ka mai da shi gidansa lafiya. Allah ya haɗa mu a ladan da ake samu. Allah ta'ala ya ba mu aljanna, kuma ya tsare mu daga wuta. Allah muna roƙonka buƙatun mu na alkhairi kaf, Allah ta'ala ka biya mana su da abin da ya so mu da shari, kuma Allah ta'ala ka tsare mu. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أكوي دايا دا جيكين يان وا دا ميكي تفيا دسو الله يمسا ارزكين محلي كار محلي bayan na sanada kuma ya samu Allah ya bashi dama yayi wani to iya kokarin tarewa saban da yayi to muna sa shi addu'a Allah ya sa tare a sa alkhairan wannan muhalli da zai ji Allah ya hada shi da shi abun gudu da abun tsoro na cikin wannan mahalli. Allah ta'ala ya tsare shi da shi da iyalansa duka, kuma Allah ya haɗa da makota mutanen kirki. Allah ka zauna da su lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su, ko ba haka bane? Yawa, wanda ba su da shi kar a yi tuya manta albasa. Wanda yawa to wai ma na ce su suka biya. Wanda ba su da shi Allah ya hore musu, Allah ya hore musu. Masu fama da gidan haya Allah ya raba su da shi. Allah ya mallaka kowa muhalli mai wasaci da iyalai masu tarbiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.